This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da mita 24 ko kuma ta gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya duka a jamhuriyar Niger. Masu sha'awar jin mu ta na'urar computer suna iya yin haka duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da dare. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoton zanga-zangar da wasu 'yan Najeriya suka yi zuwa fadar shugaban kasa kamar yadda muka yi alkawari a cikin shirin rana. Likitocin dabbobi sun yi kira ga hukumomin tsaro su yi amfani da karnuka wajen yaƙi da masu miyagun halaye. Ali Mustapha Sokoto na tafi da shirin labarin wasanni. A halin yanzu sai a gyara zama domin ku saurari cikakkun labaran duniya tukuna.
Jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantowa Mahmud Lalo. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kisa hannu a shirin samar da zaman lafiya da ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe watanni 20 ana yi. Wannan mataki da shugaba Kiir ya dauka shine lamari na baya-bayan nan da ya kawo cikas ga yunkurin cimma matsayar sulhun tarikicin ƙasar wanda ake yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha. Wannan zama dai ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin kungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD. A lokacin da muryar Amurka ta tambayi kakakin 'yan tawaye shin ko hakan na nufin za su koma filin daga kenan, ganin cewa shugaba Kiir ya ki saka hannu a yarjejeniyar, sai ce eh ga dukkan alamu. Su dai bangaren 'yan tawayen sun saka hannu a yau Litinin a yarjejeniyar tare da shugaban jam'iyya mai mulki Pagan Amum. Sai dai shirin zai zama mara tasiri tun da Kiir ya ki sa hannu a kai. Shugaba Kiir ya ce ba zai iya saka hannu a shirin zaman lafiyar da ba, wato da ba zai dore ba, kamar yadda ya rubuta a shafin Twitter kasar. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi gargaɗin cewa rikicin siyasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri a kan ƙasar da kuma ƙasashen da ke yankin. Wannan sanarwa da shugabar kungiyar ta AU Nkosazana Dlamini Zuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Jean Bikomagu. Wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba suka kashe Bisamagu a kofar gidansa da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar. Wannan kisa ta biyo bayan wadda aka wa mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkar tsaro Adolf Nshimirimana a wannan a kwanan nan. Wannan aika-aika da sauran mummunan tarzoma da aka gani a 'yan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da ƙasar ta Burundi ke fuskanta. Ana kuma iya samun yiwuwar ƙarin tashin hankali a ƙasar da ma sauran ƙasashen da ke yankin, inji Dlamini Zuma. Ta kuma ƙara jaddada buƙatar yin zaman sulhu domin samar da maslaha ga rikicin ƙasar. Burundi dai ta tsunduma cikin rikici ne tun bayan da shugaba Pierre Nkurunziza ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin ƙasar a karo na uku, matakin da 'yan adawa suke ƙalubalanta. Kungiyoyi da ke kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga shugabannin kungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka su 15 ta SADC da su ɗauki matakan bin doka da kare haƙƙoƙin bil'adama. Wannan kira na zuwa ne yayin da shugabannin ke wani taron ƙoli da aka kwashe yinin yau Litinin da kuma wanda za a yi gobe Talata a birnin, wato a ƙasar Botswana. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch haɗe da gamayyar sauran kungiyoyi na Afirka sun fitar da sanarwar ne gabanin wannan taro, inda suka fi mai da hankali kan kotun kare haƙƙin bil'adama ta SADC da aka jingine wasu daga cikin ayyukanta. Kungiyar ta Human Rights Watch ta soki matakin haramta kotun sauraron ƙorafe-ƙorafe daga mutane da kuma ƙungiyoyi a yankin. A cewar wani babban jami'in bincike da kungiyar ta Human Rights Watch da ke Afirka, Dewa Mahinga, sauye-sauyen da ake yi ga kotun, wato tamkar zakaran gwajin dafi ne kan yadda take mutunta harkokin bil'adama.
Labaran duniya kenan, aka gama ji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Wata kungiyar masu fafutuka ta yi maci zuwa fadar Asorok ta shugaban Najeriya domin ƙarfafa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gwiwa kan yaƙi da cin hanci da rashawa. Biyo bayan zargin cewa wasu mutane suna son shugaban ya yi taka tsantsan kan wannan yaƙi. Ga rahoto da Ladan Ibrahim Ayawa ya haɗa mana kan zanga-zangar.
Anjustice! yadda wasu 'yan Najeriya kenan suka yi maci zuwa fadan shugaban kasa domin nuna goyon bayan su ga gwamnati na yaki da cin hanci da rashawa. Wannan batu da ya haifar da cece-kuce cikin 'yan kwanakin nan musamman game da kwamitin nan na tsohon shugaba Abdulsalam Abubakar da ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ba shakka, yayin da wasu ke ganin ya dace, wasu ko na ganin akwai bukatar a rika sara ana duban bakin gatare. Mutane irin su gwamnan jihar Ikiti Chief Ayo Fayoshe ya bayyana wannan yunkuri da batu da ke nasaba da nuna cewa a cikin kasar ma akwai 'ya'yan mowa da 'ya'yan bora. Shi ma ɗaya daga cikin 'yan kwamitin na tsohon shugaba Abdulsalam Abubakar, Reverend Hassan Matthew Kuka, ya ce gwamnati ta tuna fa alkawari kaya ne. Haka kuma shugaba Buhari ya kwana da san cewa idan shi ne yau ba shi ne gobe ba. To amma Solomon Dalun, ɗaya daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zanga-zangar lumana, ga abin da yake cewa.
Kungiyoyi da suka zo nan gamayan kungiyoyi ne na fafutukan tabbatar da yanci da kwatoon haƙin bil'adama wanda suke nan ƙasar Najeriya, wakilai 'yan Najeriya kenan. Sakonin da muka mike kumshe a rubuce shi ne sako na ɗaya, shugaban ƙasar Najeriya mun zaɓe shi ya tabbatar da adalci da shugabanci mai kyau wanda ta kumshe bincika kure-kure na jiya. Saboda haka ba gudu ba ja da baya, ba yi da na yi. Bai da son rai wannan zaben da muka bashi wannan na cikin ta. Saboda haka wani maganan wai a bashi shawara cewa ya bar wannan wato wannan zagon kasa ne ga wannan yanci na 'yan Najeriya da muka zaba wannan shi shugaba. Na biyu shine daura damara da waɗanda suke da makamai da kuma tabbatar da zaman lafiya a kara saurara waɗannan matakai.
To koya gwamnati ke kallon wannan babban kalubale da ya addabi ƙasar kuma ta ɗauki aniyar cewa za ta shawo kan wannan matsalar? Garba Shehu dai shi ne mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari ga kuma abin da ya shaida wa waɗannan masu zanga-zangan sa'an da suka iso fadin gwamnatin tarayya.
To ai jama'a nan da kuka gani 'yan uwanmu ne 'yan Najeriya, kuma abu ne da suka kawo wanda yake ya kamata ya daɗaɗa mana rai. Me ya kawo su cewa suka sun zo su ba da goyon baya ga yaƙi da cin rashawa da cin hanci da shugaba Muhammadu Buhari yake.
Yanzu babban abin da 'yan Najeriya ke tambaya shine, shin masu kan wannan batu suna nufin waɗanda suka yi ƙuricin ɓera da kuɗin jama'a sun ci bilis ko ko me ya kamata a yi?
Waɗannan zanga-zangar da cece-kucen duka sun biyo bayan ziyara da kwamitin zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Abdulsalam Abubakar sa kaiwa shugaba Buhari cikin makon jiya. Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya tambayi ɗaya daga cikin wakilan kwamitin Dr. Yunusa Tanko abinda zai ce kan abinda 'yan Najeriya ke cewa game da ziyarar.
Tsohon shugaban ƙasa Jonathan sai ya faɗa mana cewar ga abubuwan da yake ta mai da hankali ana ganin kamar ana zaɓen waɗanda ake so a kama ko a hukunta su, amma shi bai ce kar a hukunta kowa ba ko shi kansa in an same shi da laifi bai da umarni da ba za a kama shi ba. Ka muka je gaban shugaban ƙasa muka faɗa mai cewar ga abun da muka ji kuma ga na mai shawara, mun goyi bayan 100% yaƙi da ake yi a bisa cizon hanci da rashawa, amma a yi bisa doka da oda kaji abin da muka yi kenan. Kuma wallahi tallahi mutanen shugaban ƙasa suna nan a gabansa, za ku iya tambayan Garba ko so ɗaya da wani ɗan fit kwamiti ya ce ana so a neman wa sauƙi wa shugaba Jonathan ko wani. The Voice of America,
VOA. A makon jiya ne kuma ƙungiyar likitocin dabbobi a Najeriya suka yi kira ga hukumomin tsaro su yi amfani da karnuka a yaƙi da miyagun mutane. Abdulwahab Muhammad ya haɗa mana wannan rahoto.
A manyan ƙasashen duniya sanin kowa ne karnuka sun zama abokan jami'an tsaro wajen tabbatar da tsaro da kuma yaƙi da masu munanan halaye. Kwanan nan ƙungiyar likitocin Najeriya suka buƙaci jami'an tsaron Najeriya su yi amfani da karnuka don taimakawa a fannin tsaro. Sai dai idan ba a manta ba, gwamnatin da ta shuɗe na Yar'adua da Jonathan sun yi ƙoƙari inda suka siyo karnuka domin inganta sha'anin tsaro a Najeriya. Dr. Abdullahi Bawase mai sharha ne kan sha'anin tsaro da kuma bin diddigin abin da ke faruwa a Najeriya ya ce ya san batun siyo karnuka da gwamnatin da ta shuɗe ta yi. Sandan Najeriya Dr. Ibrahim Yakubu Lami ya yi tsokaci kan muhimmancin yin amfani da karnuka a sha'anin tsaro da kuma tanidin da ya kamata wajen tabbatar da samun sakamako mai inganci.
So kan luka ana amfani da su for ana amfani da su wurin detecting drugs, ana amfani da su wurin detecting explosives.
To amma kana ganin yanzu a Najeriya zai yiwu kuwa a yi amfani da karnuka?
Ya yi amfani da su a ina.
Kaman bin sawun wasu mutane kamar yadda muke gani kasashen da suka ci gaba suna tura karnuka a bisawun mugayen mutane da airport sukan dan je suna sunsuna jakankuna.
Ni okay. Ai training ne kawai. Karnukan in ka je ka ganda ke training nasu. Ai wuri ne wanda yake akwai kwararru wanda in an yi training nasu ko a yanayi za su yi wannan aiki. Shi kare in ya yi aiki zai ambaci incentive. Ai kitin nasu healthy. Ai kitin nasu well. Duk wannan da ya fata mun ga dole a yi.
Mu kaga nan karnukan ma sai kaga an yanka su ana ci ne ya kawai ba ma kulawa da wajen kwanciyar su a musu wanka a dinga da dai sauran da muna gani ma wasu ma har kan gado suke kwanciya
ko a can din ma idan baka ba su irin wannan treatment ba ai ba zai yi ba kuma yanda za ka koyar da dan adam aka za ka koyar da su na abin da ake tsammanin za su to sai kaga tun da ka san kaman inda ake treat na sosai har ran kake ba su kuma inda za a ba mu soji a ce kai kofin ne kai wannan ne har ran kake ba su.
To sai dai kuma a wasu kasashen da suka ci gaba karnuka abin tarayya ne amma a Najeriya karnuka abinci ne. Abdulwahab Muhammad Mai Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla mun gode Abdulwahab Muhammad wakilin sashin Hausa a yankin Bauchi. Kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Halin yanzu kuma sai a gyara zama ga Ali Mustafa Sokoto da shirin mu na gaba
daga Washington DC. Sashin Hausa na muryar Amurka ke gabatar muku labaran wasanni.
To a cikin shirin labaran wasannin wannan Litinin za ku ji cewa Sabaleta ya ce tsorata shi aka yi shi yasa bai nemi ya yi tazarci a neman zama shugaban FIFA na duniya ba a zaɓen da aka yi. Tsohon tauraron Wimbledon John Fashanu ya ce Chelsea za ta sake farfaɗuwa daga dankalin dukan da ta sha a hannun Manchester City. ‘Yan ƙungiyar Golden Eagles kuma sun ce za su je su ƙwanƙwasa wa Buhari ƙofa su tunatar da shi alƙawuran da bai cika ba nasu tun shigarsa ta farko a matsayin shugaban ƙasa na soja. Za mu leƙa wasannin League na Najeriya kuma ku je da wata ‘yar ƙasar Rasha budurwar wani hamshakin ɗan ƙwallon Najeriya ta dage sai ta iya dafa-dafan Najeriya. To jama'a barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a shirin labaran wasanni. Tsohon shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na duniya Sabaleta ya ce tsorata shi aka yi kuma ba wani tsorata shi ba illa takwaransa shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta ƙasashen Turai wato Michel Platini cewa shi ne tsorata shi ya ce idan ya kuskure sake tsayawa takarar neman zama shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ta FIFA to ƙarshensa zai je kurkuku ne. Sabaleta ya gaya wata jarida ta ƙasar Holland cewa shi wannan jan kunnen da aka yi ba shi aka yi wa shi kai tsaye ba wansa aka yi wa wato Peter kenan aka je aka yi mashi. To amma Platini ko kuma wasu kafofi da suke kusa da shi sun karyata wannan zancen lokacin da kamfanin dillancin labarai na AFP suka tuntube su suka ce wannan maganar banza ce. Amma shi Blatter ɗin ya nace cewa wansa Peter shi ne ya hango shi yana kuka a lokacin da aka gama babban taron ita hukumar FIFA ɗin a birnin Zurich lokacin da shi Blatter ɗin aka sake zabansa a karo na biyar a matsayin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya ɗin. Ya ce Platini ne ya zo lokacin cin abincin rana ya zauna a kan teburin da shi Peter ɗin yake zaune ya ce ka gaya wa Blatter cewa idan ya kuskure ya sake tsaya zaben nan zai je kurkuku. Blatter ya ce yana jin haushin Platini ƙwarai da gaske domin ya ce Platini a wani lokaci ya zama kamar ɗansa kuma ya riƙe shi da hannaye bibbiyu ya ce ya yi masa aiki na shekaru hudu ya yi wa shi Sabaleta ɗin kenan kuma shi Sabaleta ɗin ya ce tare da taimakonsa shi Platini ɗin ya zama shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai. To halin yanzu kuma hukumar kwallon kafa ta duniya din wato FIFA ta kafa wani committee da zai kwaskwarima bayan abubuwan ashin da suka faru a cikin ta. Wannan committee yana karkashin tsohon shugaban hukumar wasanni na Olympic François Carrard ne wanda shi ma dan kasar Switzerland ne kuma shine zai jagorancin mutane 12 suke kan wannan committee din. Kare da dan shekaru 77 da haifuwa ne kuma ya zama shugaban IOC wato hukumar wasannin Olympic daga shekara 1989 zuwa 2003 kuma an ce shine aka zaba tare da wakilcin kungiyoyin kwallon kafa guda 6 na duniya a cikin watan Yuni ne kamar yadda muka ga muku shi shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya Sepelite ya bada sanarwar cewa zai sauka daga mukamin sa kwanaki 4 bayan da aka sake zaben sa kuma wannan saukar tashi ta zo ne jin kadan bayan da aka cefke wasu kusoshin FIFA su 7 a dalilin wani bincike da Amurka ta fara wanda yasa aka samu mutane 14 da laifin yimmin da hana akwai wani bincike na biyu da hukumomin kasar Switzerland suka fara dangane da yadda aka sarrafa neman alfarmar daukar wasannin cin kofin duniya na shekarar 2018 da 2022 da aka bayo kasashen Russia da Qatar Dorin Allah kai mun ran 24 da 25 ga watan September na wannan shekara a lokacin babban taron FIFA shi Mr. Kara da committee sa za su gabatar da rahoton abin da suka gano. Tsohon zakaran wasan Wimbledon na Ingila John Fashanu ya ce Chelsea za ta sake farfaduwa daga dankalin dukan da ta sha jiya a hannun Manchester City a babban filin wasanni na Etihad. A wajen wasanni na jiya, ƴan wasan Manchester City wato Sergio Aguero da Vincent Kompany da Fernandinho suka saka kwallaye uku a cikin ragar ƴan Chelsea din. Bali Mutala ya kammala muku labarin da kuma sauran labaran wasannin League na kasashen Turai.
Mako na biyu da soma gasar Premier ta Ingila, zakarun gasar wato Chelsea ta sha kashi a gidan Manchester City da ci 3 da nema. Sergio Aguero ne dai ya soma bude raga a minti na 31 da soma wasan. Vincent Kompany ya jefa ta biyu a minti na 79 yayin da Fernandinho ya tabbatar da nasarar City din sa'ad da ya jefa kwallo ta uku a ragar Chelsea a minti na 85 na wasan wannan karobbatar karfin dai ya kara zafafa takarar kofin na Premier na wannan shekara inda sakamakon ya nuna dagewar Manchester City wacce ta kara shi a ta biyu a gasar a bara na garin cewa ta daga kofin a bana yayin da kuma shan kashin ya zame wa Chelsea wani babban koma baya a kudurinta na kare kambinta duk da yake dai masu sharhi akan lamuran wasanni na ganin har yanzu ba a san maceto ba ganin ko a yanzu ne aka soma kakar wasannin wannan lamarin ko ya kara ya mutsa lamura a club din na Chelsea a daidai lokacin da takaddama ta kunno kai tsakanin mai horar da ƴan wasan club din Jose Mourinho da jami'an lafiyar kungiyar wanda har ta kai likitar club din Eva Carneiro da daya jami'in lafiya John Fenn basu halarci wasan na Chelsea ba a Etihad a wannan makon da wasannin bibiyu da aka buga da Manchester City ta karbi shugabancin teburin gasar da makinta 6 yayin da Chelsea da ta yi kunnen doki a makon jiya da Swansea take da maki 1 tal a sauran wasannin gasar ta Premier na wannan makon Leicester ma ta kammale maki 6 bayan da ta sami nasara ta 2 sa'ad da ta bi West Ham har gida ta doke ta da ci 2-1 Manchester United ma na da maki 6 ne bayan da ita ko ta kara yin wata nasarar ta 2 akan Aston Villa da ci 1 da nema Arsenal wacce ta sha kashi a makon jiya ta yi kuro inda a wannan makon ta bi Crystal Palace har gida ta doke ta da ci 2-1 Norwich ma ta bi Sunderland a gida ta doke ta da ci 3-1 Swansea ta doke Newcastle da ci 2 da nema Southampton ta sha kashi a hannun Everton da ci 3 da nema yayin da Tottenham da Stoke City suka yi kunnen doki da ci 2-2 A halin da ake ciki kuma a ƙarshen makon nan ne aka soma fafata gasar Bundesliga ta ƙasar Jamus inda zakarun gasar Bayern Munich ta soma yakin neman kare kambinta tare da lallasa Hamburg da zunzurutun ci 5 da nema Dortmund ma ta lallasa Gladbach da ci 4 da nema Leverkusen ta doke Hoffenheim da ci 2-1 yayin da Stuttgart ta sha kashi a gidanta daga Köln da ci 3-1 Wolfsburg ta doke Frankfurt da ci 2-1 inda Bremen ta sha kashi a hannun Schalke 04 da ci 3-0 Murtala Faruk Sanyinna muryar Amurka a Sokoto Nigeria
To gaishe ka Murtala to bari mu leka league na Nigeria inda kungiyar kwallon kafa ta Sunshine Stars na Akure a jiya suka ci mutuncin Giwa FC na Jos da ci 4 da babu wanda yasa wannan ya ba su damar su bangular da Iyamba International ta Aba
daga zama akan kululuwa kuma jagabar wasannin league na Nigeria. Haka suma ƴan Kano Pilas ɗin ba su kyauta ƴan Shooting Stars na Ibadan ba, domin su ma ce 4-1 suka yi musu a can Kano, wanda ya sa Kano Pilas ta ci gaba da zama a kan gaba, wato ta yi wasanni hudu ba wanda ya taba bi ta kanta. Haka zalika su ma Wiki Tourist da FC Ifeanyi Uba duk sun samu nasarori a wasannin da suka yi ba a garuruwansu ba, inda su ƴan Wiki ɗin suka ci Kwari United ta Ilori da ci 1 da babu, yayin da su kuma ƴan FC Ifeanyi Uba suka gallazawa Enugu Rangers da ci 3-2. To kuma ƴan Lobby Stars su ne aka fara ci a wasan da aka yi jiya a Makurdi, amma daga baya suka farfado suka ci FC Taraba da ci 2-1. Kamar yadda Nasarawa United su ma suka gallaza ƴan Heartland FC na Ori da ci 2-0. A wasan da aka yi shekaran jiya Asabar kuma Abia Warriors ne suka ci ƴan El Kademi Warriors da ci 1-0, yayin da Bayelsa United da Yamba kuma suka yi ba karebin damu aka tashi ci 1-1. A ran 11 ga watan Agusta na shekara 1985, Golden Eagles, kungiyar kwallon kafan matasan Najeriya wacce a lokacin ake kira Baby Eagles ta Najeriya, suka ci Jamus ta yamma a wancan lokaci da ci 2-0 a wasan ƙarshe na cin kofin farko na matasan duniya ɗan ƙasa ga shekaru 16, wanda wannan ne ya bawa Najeriya ko kuma matasan Najeriya damar zama kungiyar Afirka ta farko da ta taɓa cin kowane irin kofi na duniya a wasa da aka shirya a ƙarƙashin lemar FIFA. Shekaru 30 da suka wuce wani abu ya faru, to kuma su wannan Eagles na Najeriya ɗin a wancan lokaci da suka samu wannan nasara a yi musu alƙawarra da dama na cewa za a nuna yabo, za a ba su goro, za a ba su tukunci. To kuma ba wani ya musu wannan alƙawarin ba illa mutumin da yake shugabancin Najeriya a yau, wato Janar Muhammadu Buhari, wanda a wancan lokaci yake shugaban gwamnatin mulkin soja ta Najeriya a wancan lokaci ɗin. Wannan ya sa yanzu kyaftin ɗin wannan ƙungiya ɗin Nduka Ubade, wanda ya yi hira da wata mujallar wasanni da ake ce Complete Sports Studio, ya ce za su je su haɗu da shugaba Buhari su ƙwanƙwasa masa ƙofa su tayantar da shi wannan alƙawarin da yi saboda a cika su. Yanzu muna maganar nasarar da Manchester City suka samu akan Chelsea. To ya kamata mu gaya muku cewa Chelsea ɗin yanzu ta yi wata hoɓɓasa, ta ɗauko wani yaro ɗan ƙasar Ghana mai suna Baba Rahman, zai dinga buga mata ƙwallo. Ta dai sau wannan yaro ne daga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Jamus ta Bundesliga da ake kira FC Augsburg. Ita kanta Chelsea ɗin ta tabbatar da wannan labarin cewa ta ɗauko wannan matashi ɗin shekaru 21 domin ya buga musu wannan wasa ɗin, amma dai ba a ce ga ko nawa suka siyo shi daga inda ya fito ba. Raman ya share wajen shekara 1 yana buga ita wancan ƙungiya ɗin, kuma sau 31 yana buga musu ƙwallo a wasan kakar wasannin da ta wuce. Ko ba haka, Baba Rahman yana cikin ƴan ƙwallon Ghana da suka yi wa Ghana din wasa ta ƙarshe a ƙoƙarin cin kofin nahiyar Afirka na Nations Cup, wanda kuma ba su yi nasara ba. Ivory Coast ta bi ta kansu ta cinye su kakaf. To a ƙarshe sai labarin wannan yarinyar 'yar ƙasar Rasha wacce bisa ga dukkan alamu ta fahimci cewa ba hanyar da za ta iya shawo kan mijin da za ta aura nan gaba in komai ya tafi daidai irin ta iya girki na ƙasarsu. Muna muku maganar yarinyar nan da ake kira Olga, wacce ita ce budurwar Mikel Obi, wanda kuma yanzu aka ce ta shiga harama sosai na ta koyi hanyoyin girki na Najeriya ɗin. A ta ɗauko wasu hotuna da aka jera abincin Najeriya iri-iri da haɗa da sakwara da egusi da sauransu, tana cin abincin kuma aka sa hotuna a cikin shafinta na Instagram. To amma ba wai an nuna ta tana cin abincin kawai ba ne, labarai sun nuna cewa ita wannan yarinyar wacce 'yar wani hamshaƙin mai kuɗi na Rasha ce ta sa kai sosai wajen koyon hanyoyin yin abincin Najeriya irin su jollof, irin su abincin wato miyar ganye da dai sauran abubuwa da ta tabbata mijin nata Mikel yana so. To kuma an ce kafofin watsa labarai na Turai sun san cewa shi Mikel ɗin ya fice saboda yawan zuwan gidajen cin abincin na Najeriya da ke irin su London da sauransu da ake cewa Zubia. Saboda haka Olga ta ga cewa kun da ta iya girkin tun yanzu kafin su yi aure. To jama'a, abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasanni yau, sai Allah ya kai mu rana wata yau. A madadin wakilin mu Murtala Faruk Husaini da aiko mana rahoton shi kan Turai, ni ne Aliyu Musaffan Sakoto a Washington.
Yanzu kuma sai shirin murya Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kokarin da duniya ke yi ne ganin cewa an gurfanar da Joseph Kony da kungiyar tawayan nan da aka fi sani da suna Lord Resistance Army ta kasar Uganda ya kai ga babban ɗakin taron ƴan majalisar dokokin Amurka. ƴan majalisun dokokin Amurka sama da 12 ne suka hadu domin gabatar da wani kuduri da ya samu goyen bayan jam'iyyu biyu wanda yayi Allah wadai da cin zarafin Bil Adama da Kony da ƴan kungiyar tawayan ki ci gaba da yi akan al'umomi daban-daban. An gabatar da irin wannan kudirin a majalisar dattijai a kokarin da Amurka ke yi na goyen bayan jami'an tsaron kungiyar hadin kan Afirka farautar mayakan sunkurin Kony da kuma ci gaba da neman goyen bayan mashawartan sojojin Amurka da suke aiki tare da wannan kasashe a yankin. Ranar 10 ga watan Agusta an yi wa majalisar dokokin Amurka cikakken bayani akan kokarin ganowa da kuma kawar da kungiyar tawayan Lord Resistance Army da kuma sauraron wasu shaidu daga wasu kungiyoyi masu zaman kansu da ke aiki domin fadakar da al'umma da tabbatar da an hukunta ƴan kungiyar akan irin laifukan da suka aikata. A shekarar 2005 an tuhumi Kony a kotun aikata manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da ke birnin Hague, amma tun a lokacin aka kasa kama shi. Sama da shekaru 20 kenan da wannan ƴar ƙaramar kungiyar ƴan tawayan mai ɗauke da makamai ke aikata ta'addanci a sassa daban-daban na ƙasashen Uganda da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo da Kudancin Sudan da kuma Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya, inda suka tilastawa wasu mutane 465,000 barin gidajensu. Ƙasar Uganda, inda kungiyar ta samu asali, da kuma ƙasashe makwabta sun dade suna ƙoƙarin ganin bayan kungiyar ta LRA. Goyen bayan kungiyar haɗin kan Afirka da Majalisar Ɗinkin Duniya da ƙasar Amurka da sauran ƙasashe abokai na ganin an hana wa kungiyar gallazawa mutane ya sa ta yi rauni ainun, amma har yanzu ba kawar da kungiyar ba baki ɗaya. Matakin da majalisar ta nuna ɗauka ya sake nuna cewar yadda Amurka da gwamnatin ƙasashen nahiyar Afirka ta Tsakiya ke ci gaba da ba da himma wajen magance wannan kungiyar. Amurka tana kira ga mayakan kungiyar Lord Resistance Army da su aje makamansu, su bar makamansu na wannan kungiyar su koma gida. Amurka za ta ci gaba da aiki da gwamnatoci a yankin domin tabbatar da sake gama waɗanda kungiyar ta sace da kuma ƙananan yaran da kungiyar ta yi amfani da su wajen faɗa da iyalansu da kuma mayar da su cikin al'ummarsu. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ran gwamnatin Amurka na yau.
Yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai ta ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya.
Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kisa hannu a shirin samar da zaman lafiya da ake sa ran zai kawo ƙarshen yakin basasan ƙasar da aka kwashe watanni 20 ana yi. Wannan mataki da shugaba Kiir ya ɗauka shi ne lamari na baya-bayan nan da ya kawo cikas ga yunkurin cimma matsayar sulhun ta rikicin ƙasar a zaman da ake yi tsakanin gwamnati da 'yan tawaye a Addis Ababa, babban birnin ƙasar Habasha. Wannan zama dai ya gudana ne a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD. Kungiyar Tarayyar Afirka ta AU ta yi gargaɗin cewa rikicin siyasar Burundi ka iya yin mummunan tasiri akan ƙasar da kuma ƙasashen da ke yankin. Wannan sanarwa da shugabar kungiyar ta AU Nkosazana Dlamini Zuma ta fitar na zuwa ne kwana guda bayan da aka kashe tsohon shugaban rundunar sojin ƙasar Jean Bikomagu. Wasu ƴan bindiga ne da ba a san ko su waye ba suka kashe Bikomagu a kofar gidansa da ke Bujumbura, babban birnin ƙasar. Wannan kisa ta biyo bayan wadda aka wa mai baiwa shugaban ƙasar shawara kan harkar tsaro Adolf Nshimirimana a kwanan nan. Wannan aika-aika da sauran munanan tarzoma da aka gani a 'yan watannin nan na nuni da irin girman matsalar da ƙasar ta Burundi ke fuskanta. Ana kuma iya samun yiwuwar ƙarin tashin hankali a ƙasar da ma sauran ƙasashen da ke yankin, inji Dlamini Zuma. Kungiyoyin da ke kare haƙƙin bil'adama sun yi kira ga shugabannin kungiyar raya ƙasashen kudancin Afirka 15 ta SADC da su ɗauki matakan bin doka da kare haƙƙoƙin bil'adama.
Masu haro ƙarshen shirin dare daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC, sai kuma can da asubahi da ikon Allah za ku sake jimu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya. Kamin na madadin Mahmud Lalo da kuma Daniel Brown wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya da ya riƙa masa, a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata yi sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.